sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron wa jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da Allah da kuma niya ha kuma na iya samu Alpha Radio na Kumasi dake kasan Ghana. Masu na'urar computer kuwa suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com a duk lokacin da suka so hakan. Masaure assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Jummai Ali muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewa yawancin masallatai a duk fadin tarayyar Najeriya sun kawo ƙarshen tafsirin watan azumi tare da yi wa ƙasa addu'o'in samun zaman lafiya sai kuma a jamhuriyar Niger inda matasan musulmai suka gayyaci takwarorin su na addinin Kirista domin su bude baki da zumma ƙarfafa danƙon zumunta a tsakanin su sai nasiha albarkacin watan Ramadan kana baba ya koma kiri ya shigo da shirin sa na adawo lafiya sai labarin da suka dauke hankulan jaridun jamhuriyar Niger tare da Sulaiman Muhammad Barba da karshe mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro ku kai ko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Dazu-dazun nan shugaba Donald Trump na Amurka da takwarar aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un suka rattaba hannu a kan wata yarjejeniya da shugaban na Amurka ya bayyana a zaman tana cike da bayanai sosai kuma ya yi alkawarin bayyana dalla-dallan abubuwan da yarjejeniya ta kunsa a wajen wani taron 'yan jarida da za su yi yau nan gaba yau Talata ɗin nan idan Allah ya yarda. A yayin da yake tsaye kusa da shugaba Kim Jong-un, shugaba Trump ya ce sun kulle dangantaka ta musamman bayan sun shafe sa'o'i suna yin shawarwari da kuma sanya hannu a kan yarjejeniyar. Ya ce yana kyautata zaton dangantaka tsakanin ƙasashen biyu za ta sha bamban da na baya. Dukkan shugabannin biyu sun yabawa junansu, kuma shugaban Amurka ya ce kwantantama babu zai gayyaci shugaba Kim zuwa fadarsa ta White House. Shugabannin biyu da sun je kasar Singapore ne yin wannan taro na nufin yin shawarwari akan yiwuwar raba zirin Koriya da makamai. Kasar Spain ta yadda za ta karbi jirgin ruwan da ke dauke da yan gudun hijira kimanin 600 bayan da Italiya da Malta suka ki barin jirgin tsayawa a kasashen su. Ofishin Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya ba da sanarwar da ke cewa Prime Minister ya ba da umarnin jirgin ya tsaya a tashar jiragen ruwan Valencia da ke gabashin kasar. Kasashen Italiya da Malta sun gode wa kasar Spain bisa tayin karbar 'yan gudun hijira 629 waɗanda suka isa gabar tekun Italiya cikin wani jirgin ruwa mai suna Aquarius. A ranar Asabar jirgin ya taimaka wajen ceton 'yan gudun hijirar daga gabar tekun kasar Libya. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Juma'a, ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Mozambique ya yi wa Amerika gargaɗin su gujewa kai ziyara gundumar Palma da ke lardin Cabo Delgado, waɗanda suke can kuma su yi nazarin ficewa daga yankin nan take. Ofishin jakadancin ya gabatar da wannan kashedi ne a saboda bayanan da ya samu na yiwuwar kaiwa cibiyoyin gwamnati da wasu kuma cibiyoyi hare-hare a yankin. Cikin makonni biyu da suka shige, wasu 'yan yakin sa kai sun kai munanan hare-hare da 'yan sanda suka danganta da wata kungiyar musulmi da ke arewacin kasar. A hare-hare na baya-bayan nan da aka ɗora laifinsu a kan wata kungiya da ake kira Mozambique Al-Shabaab, 'yan yakin sa kai dauke da bukake da kuma adda sun kashe mutane biyar a gundumar Kusanga a daren 6 wato a ranar 6 ga watan nan na Yuni. Kwana ɗaya kafin aukuwar wannan al'amari, mutane 7 aka sassare har lahira a gundumar Makomiya, yayin da kuma aka kona fiye da gidaje 1,000. A can kasar Uganda kuma jiya Litinin, shugaban kasar Yoweri Museveni ya buƙaci a haramta amfani da rugunan nan da ake haɗawa da hula da ake cewa hudi da turanci, kuma ya buƙaci a makala na'urorin bincike a dukkan ababen hawa. Ya ɗauki wannan matakin ne bayan kashe wani dan majalisa a ranar Juma'a. Kafofin yada labaru a yankin sun ba da labarin cewa a ranar Juma'a da maraice aka harbe Ibrahim Abariga, wani dan majalisa, a lokacin da aka yi zargin cewa wasu mahara sun yi wa motarsa kaca-kaca da harsashe a lokacin da ya doshi gidansa da ke kimamin kilomita 10 daga babban birnin kasar. Haka shi ma mai tsaron lafiyarsa mai suna Said Kongo Buga shi ma an kashe shi. Shedun gani da ido sun ce mahara biyu a kan babur sanye da rigunan da ke haɗe da hula suka tare motar ɗan majalisa Abariga. A wajen jana'izar Abariga jiya Litinin, shugaba Museveni cikin fushi ya alƙawarin cewa za a gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin. Shugaban ya ce irin rigunan da ke haɗe da hula suna ɓoye fuskokin mahara, al'amarin da ke dagula gano ɓata gari, a saboda haka an haramta amfani da irin waɗannan riguna a dukkan ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro da rahoton kawo ƙarshen tafsirin watan Ramadan wanda aka yi a duk fadin tarayyar Najeriya. Ga Nasir Adamu Yalikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Masu tafsirin a sassa daban-daban na Najeriya sun rufe tafsirin da yawanci suka gudanar da addu'ar samun dawamar zaman lafiya a Najeriya da samun zaɓe cikin natsuwa 2019. Ga mababban saƙon Sheikh Zakariya kan salama a Najeriya.
Na yaba ma shugaban ƙasa abin da ya kokarin ko yaki da Boko Haram, to muke kuma roƙon shi ya maimaita irin wannan ƙwazon da ya yi wajen yaki da masu kashe mutane a jihohin Zamfara da jihohin Kaduna, jihar Kaduna da Benue, domin kusan kullun sai an kashe mutane masu ɗimbin yawa. Shekaran jiya na an tada mutane wato ƙauye 10 bayan wanda aka yi a Kaduna wajen ƙauyuka guda 3. To wannan magana kawai da baki bai isa ba, sai an tashi haikan an yaƙe su da abin da ya fi ƙarfinsu.
Shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalau, wanda ya ziyarci sassa daban-daban na tafsirin, ya yi kira ga 'yan Najeriya su tabbatar da mallakar katin zaɓe don zaɓen shugabanni na gari a babban zaɓen mai zuwa.
Allah ya zauna da Najeriya lafiya, sannan zaɓuɓɓuka da za a yi, Allah ya sa mu zaɓi mutanen kirki su zamanto su za su shugabance mu. Tun daga zaɓuɓɓukan jam'iyya ya kamata mutane su shiga domin a samu mutanen kirki waɗanda su ne za su zaɓi shugabanni.
Maso yamma shahararren malami Islama Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya buƙaci zaman fahimtar juna tsakanin dukkan 'yan Najeriya don nasarar ci gaba da zama a dunƙulalliyar ƙasa, inda ya ce tsoron Allah shine babban lamari.
Yaushe baka yi abin da kake iyawa ba, kana hangen abin da baka iyawa. Baka bi Allah ba a tsakaninka da iyalanka, baka bi Allah ba tsakaninka da harkar kasuwancinka, da harkar aikinka, da harkar sana'arka, da harkar siyasarka. Idan baka bi Allah ba, to yi zaka yi hankoran kuma haƙƙin da yake ba za ka iya kawo shi da kanka ba. Saboda haka babban mataki shine kowa ya bi Allah.
Tafsirin Ramadan dai kan zama bigiren zama tsakanin talakawa da masu hannu da shuni, da azumin Ramadan kan maida kowa ɗaya ta hanyar zama ba cin abinci a tsawon wuni ko da kuwa akwai wadatar abincin. Sheikh Husaini Zakariya kenan a albishin na ramar Ramadan.
Wanda ya ce Allah ya kai ma Ramadan, kafin a kai Ramadan ɗan ya rasu, Allah zai ba shi ladar niyyar da yake da ita shiga Ramadan, saboda haka zai anshe shi ɗan aljanna. Musulmin da ya mutu cikin watan Ramadan, an kulle wuta ba wurin shiga sai aljanna, saboda haka zai shiga aljanna. Saboda haka da wanda ya ce Allah ya kai mu, da wanda ya ce Allah ya sa mu ga bayansa, amma kuma Allah ya anshi kayansa, duk za mu hadu aljanna gaba ɗaya in Allah so.
Abu na dai babban masallacin Najeriya da ke Abuja ya dakatar da yin tahajjud da itikafi don tantance waɗanda za su na zuwa wannan masallacin, inda ake sa ran fara yin haka a baɗi. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To kafin mu ci gaba da shakatawa da wannan,
lalle yankin mu guda daya, ga kasar mu guda daya kai. a baya ko mun gani
lallai
ku daina bakin cikin juna Allah ke magani
lallai
ubangin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama lawa lafiya shi da cigaban Najeriya
mu salla ci kaje joci ya fito duka kun tsaya sai ku je an tashi kallau yau lafiya
lallai
mutar Allah muke Allah kuwa shine don daya
lallai
mu bar bambanci na kabila ko addini
mu zauna lafiya al'umma
to mun gode Andy Bature a can jamhuriyar Niger ko matasa ne suka shirye budu baki da mabiya addinin Kirista abin nan kwanni ga Haruna Mamman ba kwara karin bayani a cikin wannan rahoton
Malam Munkaila Sarka shine shugaban gundumar birnin Kwanni a wurin budin bakin da hada musulmi da Krista a matsayin sa na wadanda matasan suka sa ya jagoranci wannan lamari
babu masala tsakanin musulmi da Krista nan Kwanni na kai da kanka ka gani ga mun nan mu tare da malamai ga mun nan tare da jagoranci na kristoci kenan an gande ba masala kuma abu shine mu muka fata a samu zaman lahiya a samu kwanci hankali cikin ka samu
shi ma mataimakin shugaban kungiyar ta tattalin matasa ya yabawa wannan husahar ta haduwar musulmi da krista domin yin budin baki ko kuma shan ruwa albarkacin watan azumi ga Usman Zakari Obanduma
haka nan ne wadawan ga taron da mun kai shi da musulmi da krista dan saboda mun bincika mun gani babu wani matsala daga cikin shi insha Allah shi yasa mun gayyace su zo mu bude baki dan saboda mu samu mu yi taya tare da su
ana sa bangaren shugaban kungiyar kristoci ta birnin Kwanni ya bawa wannan haduwar ta musulmi da krista a wurin budin baki ko kuma shan ruwa yayi ga pasto Abubakar Musa
wannan shan ruwa na tsakanin krista da musulmi yana tabbatar da kwanciyar hankali da kuma rahamar Allah da kuma daukakar Allah a cikin kasar mu ta Niger da kuma wannan zai tabbatar muna da zumunta da juna inda kowa zai ba girma junansa daraja kowa kuma zai daranta ta dan uwansa wannan zata ma wata albarka ce
wakili mai martaba sarkin Kwanni Alhaji Ibrahim Salihu ya nuna murnarsa game da husahar matasan da suka assasa ta yin sharuwa ko budin baki tsakanin musulmi da kristoci
saboda a zamantakewa ta al'umma irin garin Kwanni shi ya da kyau a ce cikin tahiya mutane su a nazarin abubuwan da ke kawo musu ci gaba kullun ba wanda ke maida su baya ba
kungiyar matasan ta da shirya sharar masallacin Idi ne da yin karatun alkur'ani mai tsarki domin samun zaman lafiya a cikin jamhuriyar Niger Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan
Alhamdulillah mun gode ma Allah wanda ya bamu wannan wata akwai fadila da amfani a ciki tun da ga Allah shine ya yi mana da Quran chapter 2 verse 183 ya yanzina hamanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqu Allah ya she ya umrun azimin na cikin Ramadan kama wanda ya umrun mutanen nada kafin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mu musulmi na gaskiya ya kamata mu shiya kai mu musamu amfani a cikin wannan sharis Ramadan hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashi kullu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam binan islam ala khams shahadatu an la ilaha illallah wa aqimus salat wa atuz zakat wa zumu ramadan wa ajil bait wannan na cikin umurni Allah ya yi mutum da ya suma musulmi imani cewa Allah ya sa rinsa a cikin wannan azumi ya kamata yi kuma ibi umurni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sa mushira da kaimu na fariko da abin da Allah ya hana mushira mu damu berituka ma'anan ya hana mu mushi musha ya hana mu muyizina musuma mata mu a cikin Ramadan an hana mu mu duba abin da bai zai ci a cikin Ramadan kare mu dinga ji abin da Allah bai so yau shaitan ya kawo wani jaraba kamar anset wanda ya kamata mu kule shi a cikin wannan sharar Ramadan
to Allah ya sa an amfana har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 15 ga kuma shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na adawo lafiya. Baba Yakubu Mikiri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A wannan mako za mu ci gaba da hiran wakilinmu a birnin Yamai Suleiman Muni Barma da shugaban wata kungiya mai zaman kanta ta Fande Mabore mai fafutukan kare hatsira a jamhuriyar Niger Aliyu Umaru. A yau hirar za ta tashi ne daga inda Aliyu Umaru ke bayani akan yawan gudu da rashin hakurin direbobi.
Mutane su tai da hankali kuma su ji tausayi. Kana tai ka gani wani ɗan makaranta yana wuce sai ka sa mana, kuma mutane suna tamani priority insu absolute ne. Babu priority. Priority zai kai ka hospital, ba priority bane. Priority zai kashe ka, ba priority ne. Kenan in kana cikin circulation ka gani wancan ko da bai da priority yayi engage, ya kamata ka saya. Kasa ka bar shi ya tai. Haka ne muna gani cikin kasashen yawa na Africa, amma nan Niger ka sai hankali.
Wato dai ana ganganci da
ganganci, ganganci bisa kan priority, ganganci bisa permit, ganganci bisa assurance. Ina da assurance ni zan kashe ka, ina da assurance ni ba sa. Wani assurance? Assurance shine Allah. Tun in ka kashe wani ko kana da assurance, Allah bai barka. Kenan mutane su tai da hankalinsu.
Yanzu hatsari nawa za a iya cewa aka fuskanta ko kuma mutane nawa suka rasu a cikin wannan shekara ta 2018?
Duk shekara kamar accident sun fi accident 2,500. Mutane da suna mutu sun fi 500. Tunda babu statistics, tunda in kun yi lissafi Minister de Transport shine ya kamata yi statistics. Tunda bayan accident, bayan hasarin motoci yaya ne za a yi? Normalement police ko gendarme su ne za su zuwa su yi PV. In sun yi PV wannan sai su kai shi Minister de Transport su yi bulletin d'analyse. Sai su ce cikin wani accident mutum haka ne sun mutu, kun gane? Amma police suna yi nasu, wasu lokaci ba su kai su Minister de Transport a sauri, gendarme haka. A garin Yamai akwai sami, suna da statistics insu. In kun tai safar pompe suna da statistics insu. Kuma a can hospital ma tun da cikin security routine aka ce wanda bayan kwana 30 ya mutu shi ma accident ya kashe shi, amma babu da wannan statistics. Kenan babu CV bayan aka kai ka hospital, babu wani CV.
Babu wasu alƙaluma da na zahiri a halin yanzu,
babu su. Kenan Niger muna da masaloli da yawa, kuma muna da ake. Tunda in muna so mu yi wannan kokowa na hasari motoci, ya kamata mu samu statistics mai kyau, a san ina ne akwai masaloli. Ka ta gidan likita sai a yi maka diagnostic ko a gani wani wuri ne kana da ciwo, sai a kawo maka magani. To haka nan ne statistics. In kare da statistics, sannan gwamnati doka sannan shi wanda ya yi matsala a buga shi. In an buga su, to mu da kanmu sai mu bi correct.
Shin me Fande Mabore kungiyar ka ke yi don jan hankalin jama'a su bi harkokin tuki ya sana hankali?
To mu muna da emission da yawa da za mu yi a cikin radio da tele na Niger, kuma a bayan wannan za mu hidda animator ɗinmu cikin makaranta. Tunda muna da animator da yawa suna cikin local, suna ba horo a matasan namu.
Wani irin kira za ka yi wa al'umma a game da matsalolin da shi hatsarin ababen hawa ke haddasawa?
To kamar na hawara haka ne zan kara, sai in ce ma mutane sannu-sannu ba ta hana zuwa. Du gudu da zai kai ka mutu ba gudu bane. Kuma a ce kiri-kiri ni ne ina da priority, wannan a bar shi. Kuma motoci kamar mutane a kai su visit, a kai su a gani mota suna da lafiya ko ba su da lafiya. Kuma hanyoyi ya kamata gwamnati ya dauka mataki, tunda akwai wata rana sai gani cikin anguwanku kai ka tashi dai sai wani ya sa kasis. Bai kamata ba. In ana sa kasis ya kamata a dauka mataki, a sa fano. Tunda wanda bai ya cikin anguwa ya san da a wannan wuri akwai kasis, akwai fano da zai hada mishi. Akwai kuma gwamnati ya kamata wannan code de la route inna a yi reforme inshi. Tunda mutane suna nan mutu, matasa suna da permit amma ba su san code ko kadan. Mutane suna tuki amma ba su san da akwai basaloli da yawa da za su iya samu. Kuma justice ya kamata, justice ma ya sa hannu shi. Kamar da ya yi shekara guda procureur de la republique ya kira mu, ya ce mu daga yau mu za mu sa hannu mu cikin wannan kokowa. Duk wanda ya kashe wani cikin hasarin motoci mu sai mu kama shi. wannan ya kawo accident suna nan ga rage suna nan ga rage muna tamani in an kai wannan aike da gaba to insha Allah hasarin motoci zai koma baya a Nigeria.
President Aliyu Umaru, a ƙarshe gwamnati tana kafa dokoki amma mutane ba sa mutunta, alimisali idan ka dauki dokar hana waya lokacin da mutum yake kan tuki.
Ka san abunda ni yana bani tsoro, tun tsoro ne zai bani. Ka gani cikin kasa ɗan deputy, a ce deputy ne wannan, su ne suna sa doka amma su ne ba su yi respecta wannan doka. Tun za ka gani deputy yana cikin motar shi yana waya, bai kamata ba. Sai ka gani sojoji su suna bisa kan moto ba su sa kask, police bisa moto ba su sa kask. Kun ba ku sa kask ba, civil ne za su yi respecta luwa. Kune luwa, kune ya kamata ku yi respecta luwa. Bayan accident in baka da wannan hula to kana da chance ka mutu. Kenan wannan hula da aka sashi an san da yana protection mutum ne, don shine an sashi mana. Tun ana iya hidda maka kawa, ana iya hidda maka hannu, amma kanka in abu wani abu ya same shi to kai banna. Kenan mutane su taida hankali su kuma dokan da aka sa, da Allah a kula da doka.
A nan ne kuma muka kawo ƙarshen hirar wakilin Musulmin Mumuni Barma da bakunsa Aliyu Umaru na ƙungiyar Fanda Mabore, mai fafutukan kare hatsari a jamhuriyar Nijar. Sai kuma sabon mako za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla Sulaimanu Barma bai je da nisa ba, domin ko zai gabatar mana da labaran da suka dauke hankulan jaridun jamhuriyar Nijar.
Ziyarar da shugaban kasar Nijar ya gudanar a makon da ya shige a kasar Faransa na kan gaban labaran da suka fi dauka hankalin jaridun wannan kasa a wannan mako. Jaridar L'Actualité ta ruwaito shugaba Issoufou lokacin da yake gaya wa taron manema labarai na haɗin gwiwa a fadar Élysée cewa ba zai yi wa kundin tsarin mulkin Nijar kuskurima ba don neman wa'adin mulki na uku, abinda ya kawo ƙarshen dukkan wani shakkun da ake da shi bayan bayyanar jita-jitar da ke yawo a kwanakin nan cewa Issoufou Mahamadou na da niyyar yin tazarce a shekarar 2021, inji L'Actualité. Jaridar Le Monde aujourd'hui na cewa ‘yan Nijar sun kasa sun tsare domin ganin abin da zai biyo bayan wannan muhawara ta yunkurin tazarce. Duk da yake shugaban kasar ta Nijar ya bayyana wa jama'a cewa shi ɗan demokradiyya ne, talakawa na da ɗari-ɗari a kan wannan batu. Domin haka Tanja Muhammadu ya taɓa cewa a zamaninsa daga bisani ya canza ra'ayi. Jaridar L'Actualité na cewa shugaban kasar ta Nijar ya buga gefe a ganawar da ya yi da 'yan jaridar ƙasa da ƙasa a birnin Paris, domin da aka yi masa tambaya game da abin da ya shafi kulle shugabannin kungiyoyin da ke adawa da dokar harajin 2018, cewa yayi waɗannan jami'an fafutuka sun so ne su gudanar da zanga-zanga a 12 dare, kuma a cewarsa ko a Paris da Washington da London irin wannan hukunci ne ya dace hukumomi su ɗauka a kan duk wanda ya shirya zanga-zanga a 12 dare. Jaridar Air Info ta ruwaito cewa dakarun tsaron jamhuriyar Nijar sun fatattaki 'yan bindigar Chadi a arewacin Nijar a wani bangare na mummunan fadan da askarawan wannan kasa suka gwabza da 'yan takife a ranakun Juma'a da Asabar da Lahadi, cikinsu har da wani ayar motocin yaƙi kimanin 17 shaƙe da manyan bindigogi. Jaridar na cewa kawo yanzu ba wasu alƙaluma a hukunce da ke fayyace abubuwan da suka wakana a yayin wannan al'amari da ke faruwa a wani lokacin da kwamitin dattawan yankin Agadez ya nuna ƙosawa da zaman zullumin da jama'a ke ciki a sanadiyar yawaitar barayi da 'yan fashi. Bari mu rufe da jaridar L'Éclosion, wacce ke cewa an shiga takun saƙa tsakanin ma'aikatar kuɗi ta ƙasa da bankin Ecobank, wanda a tsakiyar mako ma'aikatar haraji ta ƙasa ta rufe ƙofofinsa a tsawon awoyi bisa zargin ƙin biyan haraji. To amma babban daraktan bankin a sanarwar da ya bayar ya bayyana cewa kuɗaɗe irin na fitar hankali aka buƙaci su biya, wato miliyan 58 na sefa, saboda haka suka shigar da ƙara gaban kotu. Ana jiran jin hukuncin kotun ne. Kwatsam ma'aikata suka sallama cibiyar bankin domin zartar da umarnin da aka basu daga sama, inji L'Éclosion. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.
To kafin jin ra'ayoyin da kuka aiko mana ga wannan sakon.
Shin ka san shirye-shirye sun kankama domin su magagarumar gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya na wannan shekara ta 2018 a ƙasar Rasha? Za su wannan kasaitacciyar gasar ta wata ɗaya cur daga ran 14 ga watan Yuni zuwa 15 ga watan Yuli wannan shekara ta 2018. Dan jin dukkan wayanar da za a koya haɗe da sakamakon wasannin sai ku kasance da tashar mu kowace rana in ban da Lahadi a shirin Murya Amurka na ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 8:30 agogon mutanen Ghana. Sashen Hausa na Murya Amurka duniya a kafin hannun.
To yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai kujeru karamar hukumar Rafi a jihar Niger tarayyar Najeriya. Ra'ayina da nake so in bayyana kan me da ranar 12 ga watan 6 a matsayin ranar demokuraɗiyya ta Najeriya. Wannan ra'ayi ne na gwamnati da ta sa kanta a ciki. Mu dai abinda muka sani babbar ranar demokuraɗiyya shine ranar 29 ga watan 5.
Assalamu alaikum biyo yasa. Mai magana Sani mai jaran keke dakin gari. Haba sola saraki wanda ya nuna shi namiji ne ga haraka ikai shiraki abinda ya kamata anke an gayyace ka har ciki da gaskiya yuka ba ta huda shi to gaban dan shanga ya gayyace ka ka tani ka gufa na gaban su ka kare kanka.
Assalamu alaikum biya Hausa mai magana zaben gida bangi Sakuri Kaduna Najeriya. Zan yi tsokaci ne a sabuwar jam'iyyar nan ta ADC ta tsohon shugaban kasa Obasanjo da suke cewa wai za su dakatar da shugaban kasa idan su bincike Obasanjo. To kaga sun nuna ma 'yan Najeriya cewa idan sun zo su za su dakatar da EFCC ba za su ci gaba da yin aiki da ita ba za su bari a cika badayin ɓanna da ake yi a Najeriya. To 'yan Najeriya ya kamata mu buɗe idan mu tabbatar da wannan jam'iyya ko ta zo za ta bari a ci gaba da ɓanna mu kuma abin da ba ma so kenan.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
A yarjejeniyar da suka rattaba a hannu yau Talata a ƙasar Singapore, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya jaddada aniyarsa ta kammala raba zirin Koriya da makamai, yayin da shugaba Donald Trump na Amurka kuma ya yi alkawarin baiwa ƙasar Koriya ta Arewa tabbacin matakan tsaro. Haka kuma yarjejeniyar ta tanadi ƙasashen biyu su yi aiki tare a kan yunkurin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a zirin Koriya da kulla sabuwar dangantaka tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa da kuma gano gawakin fursunonin yaƙi da sojojin da suka ɓace. Bugu da ƙari, ɓangarorin biyu sun yi alkawarin bin diddigin shawarwarin da suka yi a yau. Dukkan shugabannin biyu sun yaba wa junansu, kuma shugaban Amurka ya ce ko tantama babu zai gayyaci shugaba Kim zuwa fadarsa ta White House. Ƙasar Spain ta yadda za ta karɓi jirgin ruwan da ke ɗauke da 'yan gudun hijira kimanin 600 bayan da Italiya da Malta suka ki barin jirgin tsayawa a ƙasashensu. Ofishin Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya ba da sanarwar da ke cewa Prime Minister ya ba da umarnin jirgin ya tsaya a tashar jiragen ruwan Valencia da ke gabashin ƙasar.
To madalla anan kuma muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai an jima da al'asar ku jo sa abokan aikin mu da wani sabon shirin cikiku har da shirin noma tushen arziki. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa, sai Cubahiru Jojo ne da ya bada umarni da injiniyan mu Dara Smith, ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.